بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مسلمي ما سكلمه ده سورارمه kai tsaye da waɗanda za su kalle mu su saurare mu ta kafofin yaɗa bayanai na zamani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yanzu da muke magana ta yi daidai da ranar Lahadi, wadda ta yi daidai da 28 ga watan Jumada Sani Hijira na shekara 1430, daidai da 21 ga watan Jun shekara ta 2009. Wannan shi ne ainihin wato kafin na uku daga cikin jeren giyar karatuttuka ko kuma laccioci da wa'azozi da muke akan gulma. Muna fatan insha Allahu ta'ala shi ne zai zama kafin ɗin ƙarshe, domin matsalolin da muka tattauna mun taho ƙarshensu insha Allahu ta'ala. Muna fatan mai kallonmu da sauraronmu ya nemi ci gaba ko kuma wato kasusuwan baya na wannan, domin za su taimaka mishi wajen ainihin fahimtar hakikanin saƙon da muke ƙoƙarin mu isar a wannan lacca insha Allahu ta'ala. Wa'azinmu da zai biyo baya a ranar Asabar mai zuwa za mu yi shi ne akan wata matsala da muka daɗe mu ne wa jama'a alƙawari, ita ce akan mantuwa. Mantuwa, me ke haifar da mantuwa? Mece ce ma mantuwa tukuna? Waɗanne illoli ne ga mantuwa? Sannan kuma waɗanne fa'idoji ne suke ga mantuwa? Domin kamar yadda mantuwa take da illa, haka kuma mantuwa take da fa'ida da ainihin alheri. To za mu ainihin ji waɗannan abubuwa insha Allahu ta'ala idan muka zo tattaunawa a cikin wannan wa'azi namu in Allah so. Takarda da za mu yi amfani da ita, ko takardun da za mu yi amfani da su a matsayin ainihin lecture note ko kuma handout in Allah so, jama'a sai su yi guzuri na kuɗi wanda za su siya, don na tabbatar da cewa ba za su gaza shafukan da za su kai naira 100 ba ko makamancin haka. Wato risala ce sukutun da guda wadda wani malami ainihin ya shirya ta, ita ce za mu gina wannan ainihin lecture tamu a kai insha Allahu ta'ala. Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu. A jiya muka ɗauko wani babi mai ban mamaki, cewa kuma duk bayan kai da komawa da malamai suka yi wajen tabbatar da cewa gulma haramun ce, sai kuma suka ce amma akwai wata nau'i ta gulma wadda take ta halatta ko kuma ta zama sunna ko wajibi da gwargwadon yadda ta kasance. Mun ji daga wannan hali da ya halatta ainihin ai gulma shi ne tsoratar da mutane game da sharrin wani mutum. To in ya kai sai an faɗi sunan shi ko kuma yi musu nasiha game da ainihin su kauce wa makirci na wani mutum, to wannan babu laifi ainihin a bayyana haka. Daga ciki akwai aikin da malaman hadisi suka shahara suna yi akan ainihin raunatar da masu riwaya da kuma ƙaryata su da kuma ambaton sunansu da iyayensu da kakanninsu da duk wasu sifofi nasu, don a gane su tsaf a kan cewa waɗannan maƙaryata ne ko masu rauni ko mutanen banza. Wannan malam ya ce ya halatta, malamai duk sun haɗu akan haka, ai yakan zama ma wajibi idan an samu wani hali na bukata. Muka shiga gaba ta biyu wadda malam ya ce wa min ha al mushawara, akwai neman shawara fi musaharati insani, ainihin wato wajen surukuntaka ta kama da wani mutum, zaka dauki yaka bashi ko kanwaka ko makamantan haka, au musharakatihi, ko zaka yi mu'amala da shi a wata hudda baka san halin shi ba, au ida'ihi, ko kuma zaka ainihin bashi ajiya. A cikin littafin al-azkar daidai wannan wuri al-imamu Nawawi sai ya kawo kuma ko kuma shi zai baka ajiya, zaka bashi ajiya ka binciki mutane shin yana da nagarta da hali na kirki da rike amana ka bashi ajiya ne, ko ko shi zai baka amana sai ka ce bari ka nemi shawara wurin mutane. Suka zo ka ce ni dai kun san garin nan nazo cirani ne, ga wani yazo ya ce zai bani ajiya amma ban san shi ba, su ce wane ne wane ne, dan kada yazo ya bani ajiyar da za ta zamana abin nan. Sai kai da aka zo aka tambaye ka kasancewa wannan mutumin yana mu'amala da kayan sata, wannan mutumin yana mu'amala da kaya waɗanda za su iya saka ka a cikin rikicin aka gano kana ajiye da su, kamar makamai, kamar hoda iblis ko wani abu wanda yake akwai matsala a ciki, to a wannan halin kai da wannan bakon yazo ya tambaya, wajibi ne ka ce mishi kaga wannan mutum eh to yana siyan kayan sata, kaga wannan mutum eh dillali ne na barayi, kaga wannan mutum eh to yana mu'amala da kaza da kaza da kaza, da gurgurdan abin da bukata ta kama naka tsoratar da shi, to ya halatta. Kaga wannan mecece gulmace kake, amma ta halatta saboda me? Saboda yazo ya danka maka amanar kai mishi bayani don ya fita daga wani hali ko kuma kada ya shiga, au mu'amalatihi ko za a hada wata mu'amala au ghairi zalika ko makamantan haka, au mujawaratihi ko kuma za ka yi makwabtaka da shi. Wa yajibu alal mushawar, ya wajaba ga wanda aka nemi shawara Allah ya khfiya halahu, kada ya boye halin wanda aka tambaye shi din, bal yadhkuru almasawi'a, wajibi ne ya faɗi duk munanan halaye allati fihi, waɗanda suke tattare ga wannan mutum da ake tambaya akai, amma bi niyyati nasiha, da niyyar nasiha ba da niyyar cin mutunci ba. Wa minha idha ra'a mutafaqqihan yataraddadu ala ila mubtadi'i, haka idan aka ga dalibi mai neman ilimin addini yana kai da komowa zuwa ga wanda yake dan bid'a ne, shi bai san dan bid'a bane, mutum ne yazo daga Gombe ko mutum ne yazo daga Sokoto, yazo kana Kaduna ko kana Kano, kai ka san wannan yana cikin mutanen kirki, sai kaga ya tafi yana neman ilimi a wurin wani dan bid'a ko a wurin wani mutum wanda yake yana da ilimin amma yana da halaye na banza, wanda karshen ta ganin wannan dalibin ilimi tare da irin wannan mutum mai halin banza zai zubar da kimar wannan dalibin, to anan zaka yi mishi nasiha. Ko kuma wani hali makamancin wannan, mutum ne wanda ka san shi akwai nagarta, ka sha jin labarin shi da makamancin haka, sai kaga ya zo yana ainihin wato neman auren wata yarinya wadda ku ƴan anguwar kun san hakikatan wannan yarinya fajira ce, amma shi a matsayin shi na bako ta yi wuya zo ne wata rana wadda an yi dace da yarinyar nan ta dauko hijabi ta sa ko ta dauko niqabi ta sa, yi waɗanda suke karuwanci ma jiharan da suka yi rijista kansu a gidan karuwa yau suna sa hijabi, ta iya ya ganta da wani burki ɗaya ɗan hijabi ne, ya ganta da niqabi ko makamantan haka, sai zo ya tsaya zai nemi aurenta. A nan ba komawa za ku yi gefe guda kuna cewa ku duba mutumin nan mai mutunci ya zo yana magana da yarinyar nan, ashe shi ma ɗan iska ne? A'a, sai ku yi tunanin salahiya, shi ya zo yana neman aurenta ne a halin shi bai san nau'in irinta ba. A irin wannan halin wajibi ne ku faɗakar da shi, haka wancan ɗalibin ilimi wajibi ne ku faɗakar da shi. A wani babban mutum ne kuke jin labarin shi a Kaduna ko a Katsina ko a ina ne, yana tare da mutanen kirki, sai ya zo garinku sai kaga ya faɗo hannun boka ko ɗan tsubbun anguwar, mai yiwuwa ya taho neman magani ne, mai yiwuwa ya taho neman addu'a ne, yana zaton cewa wannan malami ne na sunna, sai ku samu limamin ku dattijo sai nemi wannan ainihin mutum da ya saurare shi, ranka ya dade mu muna jin labarin ka kai mutumin kirki ne a Katsina, muna jin labarin ka a Sokoto kai bawan Allah ne, amma mun ga ka zo anguwan nan tamu ka fado hannun wane, ba mu san irin bukatar da take kai ka wurin shi ba, sai dai muna fadakar da kai akan cewa dan tsubbu ne, ganin ka a wurin shi zai zubar maka da mutunci wanda zai iya komawa baya a garin ku cewa ka koma wani gari wanda ba a san ka ba, kana hudda da wanda yake dan tsubbu ne. Ina fatar an gane wannan. To a irin wannan hali babu laifi, malai yace aw fasikin ya akhudhu anhu al-ilma, ko ga cewa dalibi mutumin kirki yana zuwa wurin wani yana da ilimin amma kuma shi fasiki ne mai ilimin, yana neman ilimi a wurin shi, to sai fadakar da shi. Wa khafa an yatadarrara al-mutafaqqihu bidhalika, sai kai ka ji tsoron cewa kada wannan dalibi ya cutu da wannan neman ilimi da yake a wurin wannan, fa alaihi nasihatuhu bi bayani halihi, wajibi ne kai ka yi nasiha ga wannan dalibi ta hanyar bayyana hali na wancan dan tsubbu ko dan bid'a ko kuma mugu ko makamantan haka, amma bi sharti an yaqsida an-nasiha, da sharadin cewa nasiha kake nufin yi, ba wai kana nufin yi ne ka karkato da alheran da kaga yana kaiwa wancan dan tsubbu ya dawo da shi zuwa gare ka ba a matsayin ka kai kuma na malami, ko da malamin sunna ne, kaga cewa wannan yallaɓai commissioner ne ko senator yana zuwa wurin wancan dan tsubbu, yau a kawo buhunhunan shinkafa, gobe a kawo raguna, jibi kaga an kawo abubuwa, sai ka je ka fadakar da wannan yallabai da nufin me da nufin ya dawo wurinka kai ma ka iya addu'a amma ba nasiha ce manufarka ba ba hadarin da ke tattare da shi game da lalata mai aqida da addini ba abinda kake tunani don waɗannan buhunhunan shinkafa su dawo gidanka to idan ya zama wannan ce manufar to babu shakka na daya abinda kai gulma ce na biyu ka san cewa wannan mugun nufinka ya lalata kuma duk abin da zai biyo baya na wannan ainihin abin alkhairi sai dai in ka zo ka canza niyya ta zama saliha domin kakan yi wani abu da farko ya zama mummuna amma daga baya kuma sai ka gyara shi an tambayi Imamu Ahmad aka ce dan Allah ka nemi ilimi sai ya ce a'a bar maganar dan Allah ya ce wani abu ne na jarabci da son shi kawai sai na tashi na biya wa kaina buƙatar abin da nake so amsa ce wannan dunkulalliya Imamul Ghazali ya bayyana ta yace mu kan ba mu nemi ilimi don Allah ba mun ga malamai na damawa ne a zamanin mu kuma muna cikin talauci sai muka tashi mu ma muka nemi ilimi domin mu ma a dama da mu yace amma daga baya sai Allah ya juye wannan ainihin manufa ta mu ta sharri sai ta koma ta alkhairi akwai malaman salaf da yawa da suka ambaci irin waɗannan maganganu in ka karanta littafin Jami'ul Ulumi ai Jami'u Bayanil Ilmi wa fadlihi na al-Imam Ibn Abd al-Barr dan haka akwai abinda asali zaka gina shi akan muguwar manufa amma shi abin alheri ne to daga baya sai ka dawo sai ka gyara manufar ka sai ta zama saboda Allah ina fatar an gane sai malai yake cewa wa hadha mimma yughlatu fihi to wannan wurin na daga cikin wurin da kuskure yake yawan shigowa domin wa qad yahmilu al-mutakallima bidhalika al-hasad wani lokacin hasada sai ta dauki mai magana misali kai alarama ne mahaddacin qur'ani ga wani alarama mahaddacin alqur'ani sai Allah ya zuba mishi kwarjini da farin jini a wurin jama'a daga garuruka mabambanta suna kawo ƴaƴan su ya haddatar da su alqur'ani amma shi dan bid'a ne a daidai lokacin da zaka je kane wa iyayen ƴaƴa da suka zo za su kawo ƴaƴan su wurin wannan mutumi kane musu nasiha ne da nufin cewa wannan mutum dan bid'a ne abinda bakinka ke fadi kenan amma wuta hasada tana cin zuciyarka ba wannan lokacin sai zama ba nasiha kake ba me kake gulma kake yi dan haka kun ga tsarkake niyya a wannan fajar yana kubutar da maganganu da ayyuka da zaka yi da dama waɗanda za su tashi daga gulma su koma ainihin nasiha sai malam yace wa yulabbisu shaytanu alaihi zalika so da dama shaytan yakan zo ya rikita mutum akan haka wa yukhayyilu ilayhi annahu nasihatun sai shaytan ya rudar da shi cewa ai nasiha ce a halin hasada ce yanzu ta gashi ga wannan maganar ba wai nasiha ba dan haka sai an yi takatsantsan a wannan babu kun san me yasa takatsantsan din saboda kai da wanda kake nasiha akan shi din a karan aikin ku daya ko kun fahimta jama'a me yiwa sai ya zama sadda kai yunkura yau da daddare kai tunanin gobe da safe za ka yi nasiha kafin gari ya waye sai shaidan ya shigo da kai shine sai ya shigo maka da rudani sa maka ai in kai kokari ka wargaza wannan duk daliban za su dawo wurinka haka sai an yi takatsantsan jama'a hasada musiba ce domin wuta ce take ci a cikin zuciyar dan adam kuma babban mai kunna wannan wuta ya hurata shine wa shine iblis dan haka sai an yi takatsantsan jama'a Muhammad Bello sarkin musulmi dan gidan Shehu Usman yace naga baba na dan hodiyo kullun ya baro gida kafin ya shigo masallaci domin gidan na jikin masallacin ne sai in ga ya tsaya a wani lungu yana ta addu'a yana ta addu'a yace ran nan dai sai nace mishi wai daga tsakanin fitowar ka gida zuwa shigowar ka masallaci kullun ba za ka shigo wurin darasi ba sai kayi addu'a yace roƙon Allah nake masaloli da dama daga cikin na roƙon Allah ya sa dalibai na su fahimci karatun ina roƙon Allah ya cire riya da sum'a a cikin aiki na sannan kuma Allah madaukakin sarki ya cire mini hasada Muhammad Bello ya faɗi wannan a cikin littafin Infaqul Maisur fi tarikh bilad at-tukrur Allah ya gafarta musu babban malami al-Imam An-Nawawi ku ji magana da yace dan haka sai yace falyutafa'an lidhalika dan haka sai ai marmaza a faɗa ka game da wannan ai takatsantsan ka da hasada ta shigo Allah ya kiyaye
duk abin da nake cewa in har ka ji tsoron hasada za ta shigo kuma kai kokarin ka takura zuciyarka daga hasada kar ta shigo kaga cewa ka gagara ko to ka hakura da nasihar domin anan tun kuɗe kar ka shiga kai cikin hasadar ya fi maka muhimmanci da ka je gabatar da nasihar da za ta zama hasadar ta soko kai domin idan hasadar ta soko kai ko ƴar yaya ce to ta ruguza ainihin adadin nasihar kuma komai yawanta dan haka in har kaga kai kokarin gwagwarmaya da shedan a zuciyarka tsakanin kai nasiha kake so kai shedan kuma ya riga ya feso maka wutar hasada to sai ka janye nasihar ka hakura da ita lianna dar al mafasid muqaddamun ala jalab al manafi mutun ne yace ka zo gida na zan baka buhun omo guda amma kwata mafi girma da ke kusa da gidanka sun jima cikin ta ma'ana ya lamince maka akwai abun wanke wannan dauda har da kari amma ka fada cikin ta kana da yakinin cewa in ka fada cikin ta ba za ka hadu da wata kwalba da za ta huda kafarka ba kuma wanda bai maka alƙawarin maganin ta ba kaga kenan dar'ul mafasidi ka tunkuɗe cutar da kake zaton za ta afku ya fi ka afka cikin cutar da tunanin wani amfani zai zo da haka jama'a hasada musiba ce Allah ya kiyaye wa minha an yakuna lahu wilayatun la yaqumu biha ala wajhiha wani ne gwamna ya dauke shi sai bashi director ko pamset ko commissioner sai ya zama shi commissioner ko director ko pamset din baya yin abin da ya cancanta yi a bisa ka'idar da aka dora shi imma bi an yakuna imma bi Allah yakuna salihan laha ko dai zama tun farko ma bai dace ba tun farko gwamna ya dauki wani ya bashi commissioner bai dace ba wa imma an yakuna fasikan ko kuma ya zama ya dace amma mutumin banza ne shi a wannan matsayi da aka sa shi madadin ya daga wa mai girma gwamna ko mai girma shugaban kasa ko mai alfarma sarkin musulmi ko wane ne daraja zai zama ba da wannan mukamin zai zubar da girman mai gwamna ko makamantan haka me wannan magana take nufi ya dace da aikin amma mutumin banza ne shi ga dabi'un shi shi ko mu'amala da mutumin banza da daukar mutumin banza ka bashi mukami yana fassara wa jama'a ko dai kai ma haka kake misali su da dama masu mulki manya sukan dauko wata karamar kujera sai su bayar da ita ga wani yayin da su jama'ar gari sun san wane ya shahara yana cikin yan cult yana cikin kungiya asiri wane yana cikin yan luwadi sai ka ji magana ta fara fasuwa cewa ai in ka ji giringirin to da labari me yiwa shi ma na saman yana yi ne kana nan wata ran wannan magana na yaduwa a cikin gari yan jarida sai kaga sun fitar da cartoon shi babban yana luwadi da karamin amma hakikatan shi babban bai da wannan halin karamin ne yake da halin ya shahara a cikin mutane amma jawo shi da babban ya bashi mukami sai ya fara fassaruwa a tunanin mutane cewa shi ma fa babban haka yake to su kuma yan jarida da ma suna da dabi'a abinda ba su da tabbas akai amma suna so su dan dana sai su mai da abin cartoon shine ba za su rubuta shi a rahoto ba sai a sa shi a cartoon in kai magana a ce a wasa ake kuma ba da kai ake ba ba a faɗi sunanka ba wasa ne kuma drama ce cartoon ne ina fata an gane shine ma da yake cewa au mughaffalan ko kuma sakarai ne wa nahwa zalika da makamantan haka to a irin haka kai da kake gefe guda kaga cewa gwamna ko sarki ko shugaban kasa ko wani da ke da wilaya amma ya dauko wata karamar kujera ko makamantan haka ya danka wani fa yajibu zikru zalika liman lahu alaihi wilaya amma li yuzilahu wajibi ne sai ka je ka gaya wa gwamna ko shugaban kasa ko sarki ko dagaci ko hakimi ko wane ne ke sama da wannan ka fada mai ga halin da wane yake ciki bai dace da rike mukamin nan ba ko kuma wani ya dace sai dai mutumin banza ne dan haka mutanen garin muran kai dade sun fara maka wani irin kallo irin yadda suke kallon shi zaka faɗi haka ne da nufin me da nufin ya sauke shi daga wannan kujera wa yuwalliya man yasluhu ya dora wanda ya dace aw ya'lama zalika minhu, ko kuma kai kokarin sanar da shi wannan gwamna ko shugaban kasa, li yu'amilahu bi muqtada halihi, dan ya koma yana mu'amala da shi da takatsantsan madadin irin sakin jiki da zai mishi da. Misali, daga cikin abin da zai taimaka a zargi cewa gwamnan ko ministan ko shugaban kasar yana da halin luwadi irin na wannan, shine aga suna yawo tare da daddare su biyo a mota, a ganshi karfe 2 dare ya fito daga gidan shi shi kadai. Daga lokacin da aka fadakar da gwamna cewa wannan fa halin luwadi ne da shi, kuma duk sanda ake ganin shi ke bance da wani, idan wanin sama yake da shi za a dauka yana yi da shi, in shi ke sama da wanin za a dauka shi ke yi da wani, dan haka ranke dade ina ganin wani da kake kebantuwa da shi. To jama'a, su daina ganin ku a kebance, musamman a lokuta waɗanda za su taimaka domin zargi. Yanzu wannan me kake yi? Gulmace, amma wajibi ne ka yi ta domin ka kare mutunci da matsayin shi wancan da kasancewa mai mutunci ne. Sai ce wala yaghtarra bihi, kada ya saki jiki da shi shi asalin wancan gwamna, ko kuma kada ya rudu da shi cewa ai ya iya aiki a yana nan da wani munin hali. Wa an yas'a, sannan shi gwamna da ke sama ko minista ko shugaban kasa ya yi iya kwazon da zai yi, sai an ya huffahu ala al-istiqama, ya yi kokarin gyara shi. Yace to wani an dauki mukami an baka, amma ga abin da aka fadi a kanka, amma ina so ka gane waɗanda suka zo da maganan nan ba makiyanka bane, waɗanda suke kaunata ne kuma suke kaunarka, domin suna ganin cewa in ka zuban mini da mutunci to kai ma za ka dawo ka zube. Ya tabbata abinda suka faɗa din nan ka ji tsoron Allah. Wato so da dama bari ku ji, idan kana da cikakken iko akan mutum ka zaunar da shi ka bi shi in a technical manner, da ɗabi'a a hankali a tsanaki ka bi shi a nasa, ka gabatar mai da tambaya irin wannan, yakan fito zaya maka gaskiya. Ina gaskiyar maganar da aka faɗi a kanka? Sai ya ce gaskiya ne. Sai ya ce to ai kaga wannan ba daidai ba ne. To a wannan lokacin sai shi wanda yake da shugabancin na gaba ɗaya sai ya kokarin dawo da wannan kan hanya don ya gyaru. Aw yastabdila bihi, ko kuma sai ya sauya shi da wani, sai ya ɗauke shi ya kai shi wani wurin wanda ba zai taɓa mishi mutunci ba. Jama'a, mun gane wannan da kyau. Yanzu abin da yasa aka kawo wannan maganar ita ce kai da kake gefe guda, kai ba gwamna ba, kai ba director ba, ma'ana lasta min al'iri wala min an-nafiri, ba ka ga tsuntsu ba ka da tarko, kai kana gefe guda ne. Sai gwamna ya dauko wani dan anguwa ku sai ba shi permanent secretary a ma'aikatar kaza, sai ko kana ma'aikatar kaza ta local government, sai gwamna ya dauko wani daga wannan local government din taku sai ya dora shi wani mukami. Shine ake cewa in ka je da zance irin wannan wurin gwamna ba gulma ka je da ita ba, amma da sharatin da muka gabata a baya. Shine me sharatin? Ikhlasi da kuma nasiha. Ba da sharatin a kifo ƙwaryar shi ta dawo cikin ƙwaryar ka ba, ma'ana ka faɗi ko ba ka faɗi ba, ma'ana ko ka bude baki ka ce ranka da ɗayan ka cire shi ni na dace da wannan aiki, domin digiri na na ɗaya akan haka ne, digiri na biyu akan haka ne, sannan ina da diploma akan haka, sannan shekara ta 15 ina aiki akan wannan, ni din nan ranka da yaran ka ne zan rike maka amana. Ka fito ƙarar ka faɗa ta bayyana, ko baka fito ƙarar ka faɗa ba, amma kana ƙoƙarin ka kawo sarar shi a wurin gwamna, da nufin in ya cire shi ya naɗa ka. Yanzu menene anan yake gyara aikin ka? Kyakkyawan niyya. Menene yake fata wannan aikin naka? Mummunan niyya. A ƙarƙashin wannan bari in yi wata magana wadda ta yiwu wanda ya ji kasaɗina na farko da na biyu daga cikin masu mulki, in ya ji wannan magana ya ce to yanzu yaya za ni kuma kenan, an ce kuma kanmu saurari gulma, to yanzu shi kuma wani da ya zo ya kawo mini maganar in ya tabbata a shar'ance ba gulma ya yi ba, to ni kuma da na saurare shi fa, kai ma ba gulma ka saurara ba. Sai dai a nan, saboda sharrin da masu kai zance suke shiga ciki da kuma haɗarin da suke shiga ciki wanda muka gabatar na rashin ikhlasi da hasada, idan kana mai mulki sai ka rinka taka tsantsan da abubuwa biyu. Abu na farko shine suwa ne za su kawo maka magana, abu na biyu wacce irin magana za su kawo maka. wato mai mulki ko wanda yake shugabancin jama'a na addini ne ko na rayuwa yana cikin fix yana cikin matsala in yake sauraren abubuwan da ake fadi gaba daya za su samu matsala in kuma ya bude kunnan saurare gaba daya za su samu matsala to ya zai sai ya san irin mutanen da za su kawo mishi da kuma irin maganganun da za su kawo mishi dalili na akan haka shine riwaya sahihiya cikin sahihu muslim daga sahabi abdullahi dan mas'udin Allah ya kara mishi yarda wata rana tafiya ake yi za a tafi jihadi munafikai sun yi dandazo suna tsegumi suna zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna cewa ku rabu da shi ko uzrun wajen jin gulmashi kunne ne manzo Allah ya cika jin gulma ya cika kaza ya cika kaza ya cika kaza sai ibnu mas'udin ya ji wannan magana sai zuciyar shi hankalin shi ya tashi manzo Allah ya ce madina kawo mishi gulma ana wannan gulma da manzon Allah yanzu in ban zo na faɗa ba yaya kenan in kuma nazo na faɗa yake nazo gulma saboda abin yayi mai ciwo sai fashe da kuka sai iso manzon Allah kafin ya bude baki ya magana sai idon shi na bayyana hawaye manzon Allah yake lafiya yake ya manzon Allah ka ce mu daina dibo labarai mu kawo maka amma akwai labarin da in mun ji ba za mu iya daurewa ba saboda labarai ne ake munana akan ka da nufin arusa ka manzon Allah yake me ka jiyo yanzu me ka jiyo yanzu yace ga abin da na jiyo ga abin da na jiyo yana gama fadin haka sai yace ai Allah ya riga ka ya ji su har ya saukar da ayoyi nan ne Allah ya saukar da ayoyin suratul nisa da har Allah yake bada martani ga irin kalmomin da suke cewa yace qul uznu khairul lakum kunnan da kuke cewa wai manzon Allah kunne ne wajen jin gulma ba ma mai jin gulma ba kawai shi kunne ne gaba daya sai Allah yake kace musu kunnan da yafi ku alheri suratul tauba ko suratul tauba ashe jama'a in kun fahimci wannan kana babba in kace gaba daya ba za ka saurara ba matsala ne in kuma ka bude kofar saurare fa matsala ce kenan sai ka san waɗanne irin nau'in mutane ne za su kawo maka magana to sannan ta wani wurin su kuma waɗanda za su kawo maganar ya kamata su koma su rinka taka tsantsan saboda irin tarkon da baka sa musu ka amince da shi ya faɗa karka nuna mai amma ka amince da shi kai tsaye ka firgita shi ka tsoratar da shi ka saka shi a cikin rashin amincin cewa yanzu wane eh ka san na amince da kai kake faɗin wannan maganar eh kuma ka san me zai biyo baya idan na bincika na gano sabanin haka ne wannan zai sa duk wanda ya san an amince da shi zai kawo magana ba zai amfani da aminci da aka yi da shi ba kawai sai ya yi mai sai ya tantance ya tabbatar waɗannan maganganun na yi su ne saboda munasabar cewa ya halatta kai ka kai tsegumi ga mai mulki akan wani da yake yin abin da bai dace ba to shi kuma ya halatta ya saurara ya halatta ya saurara amma da taka tsantsan in ba haka ba masu kaiwa masu mulki da manyan mutane da malamai da masu shugabanci labarai suna da wasu irin abubuwa da suke tsarawa su kai labaran don su hana mai mulkin zaman lafiya domin su su samu zulfa su samu kusanci da shi domin kullum aka zo aka ce ran kai dade wallahi tallahi suwana suna nan sun ce tazarce in dai kai ne wallahi baka isa ba ka ji ma wanda suka ce za su fito da shi yanzu haka sun aika da miliyan 500 a rarrabawa mutanen jam'iyya to dan Allah waɗancan sun koma gefe guda da adawa sun aika da miliyan 500 gwamna ko shugaban kasa ko chairman ai kaga dole ya tashi in ya fitar da kuɗin ai akalla dai sai an sa shi mai bada labarin a cikin kwamitin rabon kuɗin haka ne ko ba haka ba kaga ashe in ka sake duk labarin da suka kawo maka suka firgita ka to babu shakka za su yi ta amfani da kai a wajen karɓan kuɗi kawai ƙarshenta ka gama yoɗe ƙarfinka da watsar da tunaninka tun abokan hamayyan ma ba su taso ba sadda za su taso ka riga ka gaji na gaba ka ce ranka ya dadewa ne ya fito bai ka ce rabu da shi mutum nawa ne suka fito na bada kuɗin ba wani abu a halin wannan na ƙarshen na gaske ne karanta bayanin wujubul hijrati alal ibadi shehu usmanu dan fudu ya faɗi wannan na daga cikin makircin da ake wa masu mulki wajen yoɗe ƙarfinsu kafin lokacin amfani da ƙarfin dan haka in Allah ya sa ka a kujeran mulki ko shugabancin jama'a sai ka zanda taka tsantsan wajen karɓe ko ture labaran da ake kawo maka kun san cewa Saddam sai da aka zo aka gaya mishi makircin da dan uwan shi da yafi kowa amincewa a duniya ya mishi yace sam yasa aka dauki wanda ya kawo labarin aka jefa shi a kurkuku mana bayan da su Saddam suka gama shiryawa za su yaki Amerikawa hakan kamar yadda yake cewa Iraki za ta zama kabarin Amerikawa an shirya din za ta zama kabarin Amerikawa sai Amerikawan suka hada da wasu munafukai aka je aka samu wani wanda yake dan uwan uba ne ga Saddam kuma Saddam ya amince da shi iya aminci na karshe sai aka je aka same shi aka bashi kudi aka yi mishi alƙawuran in ya yarda an yi abin da ake so a yi za a zo a fitar da shi a je a saka shi a wata ƙasa ya rayu cikin duk abin da yake so iya rayuwar shi kuma yana da security sai ya amince ya ci amanar Saddam kenan sai wani ya samu labarin kawun nan naka da ka amince da shi fa akwai labarin cin amana akan shi ka bincika sai Saddam yake ƙarya kake sai yace ku kama shi ku jefa shi kurkuku sai aka jefa shi kurkuku sai ya watsi da labarin sai kuma labarin ya zama ba gulma bace gaskiya ce Amerikawa sun shigo Saddam ya bada umarnin a je a fara bombing su ana kashe su kawai Iraki ta zama makabartar su sai zama dukkan tankokin yakin sai kunamin su suka kikamawa to da shi wancan kanin uban Saddam din ya biya zazzare kunamin shikenan daga nan ne Saddam yazo yana la haula wala quwwata illa billah allati ma afadathu wa lam tufidu saboda haka in kana shugabanci kar ka saka wa jama'a kofa su zo da labari kar kuma ka dode amma akwai wasu nau'in mutane da kai ya kamata kai amfani da hankalinka wajen karban labari daga gare su amma su ma da takatsantsan Allah ya kiyaye amma kun san babban abu shine al-isti'anatu billah ka nemi taimako wurin Allah kawai saboda duk abin da baka tunani a rayuwa yana iya faruwa kuma aka san shi na iya faruwa saboda haka baka da wani dabara baka da wani karfi sai ga Allah Allah madaukakin sarki ya taimake mu Al-Khamis babban malami al-Imam an-Nawawi yace wuri na biyar daga cikin wuraren da malamai suka ce babu laifin an ambaci aibin wani an ya kuna mujahiran bi fiskihi mutum ne zan yana bayyana fasikanci karara nau'in yan matan da yake zuwa yake wucewa da su kowa ya san waɗannan yan mata ba masu mutunci bane nau'in irin abubuwan da yake aikata kowa ya san wannan yana bayyana safan Allah ne karara aw bid'atihi ko kuma yazo yana bayyana bid'a karara kal mujahir bi shurbil khamr kamar mutumin da yake bayyana shan giya karara ya shafe mishi mankas kuma yazo cikin gidansa tsakiyar ƴaƴan shi da matan shi da jama'a baya jin kunya wa musadaratin nasu ya tinkari mutane gaba da gaba cikin giya ko cikin safan Allah suna gani wa akhdhil maksi yana karban ainihin wato abin nan cin hanci ko toshiyar baki ko kuma wani abu da zai karba da nufin cewa zai je musu alfarma a gaba duk wannan yana zama ainihin al-maks sannan wajibayatil amwali zulman da kuma tara dukiya ta zalunci wa tawalli al-umuri al-batila duk wani al'amarin banza za a same shi yana ciki to yanzu irin wannan mutumin fayajuzu zikruhu bima yujahiru bihi abin da ya bayyana to ya wajaba ko ya halatta a bayyana abin da ya bayyana abin da bai bayyana ba fa kar a bayyana shin an je ba da labari wa yahrumu zikruhu bighayrihi min al-uyub ko da yana da wasu aibikan da basu bayyana ba to ka ambace shi da wannan sai dai ambace shi da abin da ya bayyana kawai ina fatan mun gane illa an yakuna li jawazihi sababun akhar mimma zakarnahu sai dai in ya zama wancan laifin da ke boye kuma yana da wani ainihin dalili da zai akwai wani dalili da zai sa a fito da shi in ba haka ba fa wanda ya bayyana za ku fadi kawai wanda bai bayyana ba fa to ba za ka fada ba misali medical laboratory scientist ne kai a ce kai mai binciken irin abubuwan da suka shafi jama'a ne wani ya zo an dauki jinin shi wani ya zo an dauki kashin shi wani ya zo an dauki fitsarin shi aikin ka kenan sai wani ya kwanta rashin lafiya sai aka zo cikin bincike da ake a asibitin ku an dauki jinin shi aka gano yana da cutar kanjamau tare da cutar kanjamau din nan bata bayyana ba ya warke aka sallame shi ya tashi ana nan sai ya bayyana a angoku yana neman aure auren nan da ya bayyana yana nema sai ya zan yana da wani hali wanda ya bayyana gare ka kuma ya bayyana ga jama'a. Ka je sai ka ce to gaskiyar lamari wane yana da dukan mata? Me yasa duk anguwa suna ji da tsakar dare zai tashi yana dukan matar shi? Makwabta za su fito suna sulhu, makwabta za su fito su kwace ta tana ihu. Yanzu ya bayyana yana dukan matar shi ko bai bayyana ba? Ya bayyana. Sanda dattijo kaza ya zo ya ce wane ya zo a anguwarku ya ce yana neman ainihin auren mishi daya? Sai ka ce mishi eh gaskiya ba shi da wani aibi bayan dai na san yana da yawan dukan matar shi. Sai wannan dattijo ya ce eh na ji labarin haka, amma na bincika ita matar ce take da tsiwa. Sai ka ce mishi to gaskiya baba akwai saura, ka san dai aiki na ni malamin asibiti ne, ina bincika jini da kaza da kaza. To bare da ya kwanta rashin lafiya mun gano yana da cutar kanjamau. Kaga wannan a koye take, amma munasabar da za ta sa ka faɗa nan aure ne, amma da kasuwanci ne fa? Kasuwanci kan za ka yi da mai cutar kanjamau, ko kwarangwal ne ma ya fito duniyar nan za ka yi da shi, ba ruwanka da matsala. Amma wannan matsala ko kun fahimci alaƙar yau wanda yake alaƙar aure ce, amma da zuwa yayi yace zan neme shi rinka min noma a gonata, kaga ba za ka ce yana da cutar kanjamau ba, amma ya za a dauka a bashi wanda karshen ta zai bayyana ya saka mata. To wannan shine mallam yace in akwai dalilin da zai sa a bayyana wancan abu da aka san abu yake sai a bayyana, in babu fa sai a bayyana wanda yake a bayyana kawai. Allah ya taimaka. As-sadis mallam Nawawi yace na shida at-ta'rif, sai kuma kwatance. Ya halatta a wurin kwatance ka kwatanta mutum da wata kalma wadda za ta zama tana kasa, wadda in da ka faɗa da haka ba za a gane ba. Shi yake nufi da ta'rif. Sai ce fa idza kana al-insanu ma'rufan bi laqabin, in ya zama mutum yana nan sananne ne da wani laqabi, amma laqabin jama'a ma'anar ta shi sai ta zama ba ta da dadi. Kun san akwai wanda yake yana da laqabi amma laqabin ba shi da ma'ana mai dadi, in ka faɗi sunan shi duk yadda za ka, in baka ce da Allah guntu, to kalmar guntu a wurin bahaushen Kano da Zaria da Katsina ma'anar ta barawo. Kalmar guntu ma'anar ta kenan, technical meaning ɗin ta kenan, literal meaning ita ce gajere. Amma a wurin ba Kano ko ba Katsina ko ba Zazzage in ka ce wani guntu ne, barawo ne, amma Sokotawa su ne suka ɗauke ta da ma'anar ta kawai. A Sokoto zai gaji kaji hada Allah limamin ga wani guntun ga, kaga limami ne amma guntu ne, ba matsala a Sokoto sai ka faɗa. Amma ba Kano ka ce mishi guntu to barawo kenan. To yanzu kaga wannan menene laƙabi ne, to duk anguwa an san shi sai ka ce guntu, to ya za ka yi? Sai ka faɗa, domin wannan ta'arifi ne ka zo kwatance ne ka zo yi, laƙabi ne, ba ma'anan muguwa kake ɗauka ba. Kal a'amash, kamar mai dindimi wanda baya gani sosai, ka ce wane gashi nan da baya gani sosai, a ce a to na gane shi. To tunda da nufin kwatance ne ya halatta. Wal a'raj, ko kuma gurgu. Wal asam, kurma. Wal a'ama, makaho. Wal ahwal, wanda yake wato da wata nakasa a cikin halittar shi. Na hararagar ke ko wanda idanuwan shi sun abin nan sun burkice. Sai ce wa ghairihim, da makamanta ko da waɗansu siffofi, jaza ta'rifuhum bidhalika, ya halatta. Me yasa ya halatta? Kwatance ne. A ƙarƙashin wannan ne kaga ga malami, babban malamin hadisi duk duniya an san shi, amma da me aka san shi? Da al-A'mash. Ga babban malami, malamin Imam Malik Abdurrahman al-A'raj. Ga al-Imam Humayd, jiya nan muka karanta hadisin shi, almajirin Anas ne, at-Tawil. Duk waɗannan siffofi ne da wani lokacin suka zama na ƙasa ko, to amma in suka zama laƙabi ne ko inkiya to babu laifi. Jama'a ko kun fahimci wannan da kyau? Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu. Muna yara a anguwar mu akwai wani dattijo aiki yake na dahuwar tuwo a NTC. To sai ya zama kowa ya san shi sarkin tuwo. Sarkin tuwo. Sai da haka ba wani abu, mu kawai ko ganin shi muka yi sannin sarkin tuwo. To da 'ya'yan shi suka girma sai zama ba sa san wannan kalma. Sai aka yi ta fitina. Duk yadda kai har yau a mukiya ya rasu, Allah ya ji kanshi da jimawa, har yau in baka ce gidan sarkin tuwo, in fact ni ban san je sunan shi ba har yanzu. Sarkin tuwo kawai muka sani. Kuma har yanzu ƴaƴan shi akwai wani yaron shi da ya taba wata tsiwa a namiji da muka tayi sai muka ce Allah gashi na yaro dan gidan sarkin tuwo har yanzu mu abin da muke kwatance kinan tuwo ƴaƴan ba sa so amma sadda muke cewa sarkin tuwo mu ba zagi bane menene lakabi ne inkiya ce ko kun fahimta jama'a to babu laifi akan haka tunda ba wani mugun nufi kake nufi ko zagi ba malai yace wa yahrumu itlaquhu ala jihati at-tanaqqus amma amfani da waɗannan kalmomin da nufin nakasa mutum bai halatta ba walau amkana ta'rifuhu bighayri zalika kana aula da zai yi ka faɗi wani lakabin a fahimce shi to da zai ji ko kun fahimta jama'a da zai ji na'am malai yace fa hadhihi sittatu asbabin ذكرها العلماء واكثرها مجمع عليه فدنن دليلي غدا 6 ne da malamai suka fadi cewa ya halatta a fadi mutum da wasu sifofi ko kalmomi sun halatta saboda bukata wa dalailuha min alhadith sahiha mashhura yace dalilan su suna nan a cikin hadisai ingantattu shahararru shine al-imam an-nawawi sai da ya kawo hadisai dai akan waɗannan mas'alolin to annan ne gizo ke saka shi sai al-imam ash-shawkani babban malami sai ya dauko ainihin wannan ainihin alkalami nashi sai zo rubuta wannan littafi da na kawo na nuna muku ainihin ajiya wanda Shawkani ya rubuta shi ne kadai dan ya nuna waɗannan maganganun da Nawawi ya fade su a dunkule babu ja sai ya ce amma in aka yi kyakkyawan nazari to akwai abubuwan da ba za a sake su sake babu kaidi ba sai an yi musu kaidi gaskiyar lamari ba tare da mun bata lokaci ba don kaba yadda na fadi tun ranar farko ba mun zauna zaman karatu bane anan irin maganganun da kuka ji ina sadadawa a ciki sune abubuwan da al-Imam Shawkani da shi da Salimu suka yi ta kokarin fadakarwa a cikin waɗannan abubuwan wato maganganun kar a fahimce su zahiri waɗannan abubuwan halal ne a sai da kaidin ikhlasi akan kaza hujjar da Nawawi ya kawo ga wata maganar sai ta zama ita maganar daidai ce amma hujjar fa sai ce ba alal itlaqi ba kamar misali mutum ne yaje neman fatawa sai kawo misali cewa ya halatta ko ka fadi wani aibi na wanda kake fatawar din ta kama amma shi ma Nawawi sai ce me da zaka yi jimillar fatawar a dunkule kace alagafata malam ina hukuncin mutumin da baban shi ya kwace mishi babur ya fi dacewa da kace algafata malam ka dai san mahaifi na eh to ya kwace mun sabon babur din nan da na ciwo bashi ya fi sauki ka fadi a can to yanzu wannan maganar me yake ce hujjata sai kawo hadisin Hindu hadisin Hindu da take cewa Abu Sufyan mijina marowaci ne mai ganin kyashi baya bani cefa nan da zai wadace ni da ƴaƴana ya halatta in diba manzo Allah ya ce ki diba ba tare da sanin shi ba gwargwadon abin da zai ishe ki sai Shawkani ya ce wannan hadisin ba hujja bane amma hadisi ne sahihi ita matsalar daidai ce amma shi hadisin ba zai zama hujja anan ba sai ka ce me yasa sai ya ce saboda ai wannan mace ce sabuwar musulunta sabuwar musulunta ce wani ya zo wurin Malam Abubakar Gumi ya ce Allah gafarta malam na musulunta ka musulunta eh to alhamdulillah aka fara Allah ya sa albarka babban mutum ne mai daraja sannan sai zo ya ce Malam Abubakar Malam Abubakar Gumi to matata ta yi ina kiran malam ya zo suna sai malam ya ce shikenan muna nan zuwa insha Allah muna nan zuwa to me ya faru sai malam bai je ba sai aika Malam Abubakar sai ya ce mishi ka je in aka zauna aka gama taron sunan ka kira shi gefe guda ka nuna mai ba kyau yanzu nan malam ya mu'amalance shi ne da me da cewa sabon musulunta ne ba a dukan su da bid'a karam a ce ai bid'a ne sai aka lallaba shi sai Imam Shawkani ya ce haka annabi ya wahindu sabuwar musulunta ce dan ta zo tana gulman mijinta ba za a lura da wannan ba sai ya biya mata fatawar ta kawai Allah ya kiyaye a tashi a tafi shikenan ko kun fahimta to irin waɗannan irin waɗannan hanyoyin ne Shawkani ya biya kakkawo jararraki akan wasu abubuwan ya ce wata maganar da Nawawi ya yi daidai ce amma hujjar da ya kawo hujjar ingantacciya ce amma ba ta dace da wannan wurin ba shi ma Salim da ya zo ƙarin aikin da yake nan iyakacinta kenan shi ya sa na sa aka yi muku hoto na Salim ɗin don ku je ku haɗa da maganganun Nawawin da na Shawkani da na Salim din shine yasa na sa aka yi muku photo star daga cikin wannan ainihin littafi mai suna Bahjatul Nazirin. Dan haka sai ku je ku karanta a matsayin daliban ilimi da malamai sai ku ga wadannan gogwarmaya. Amma sauran danginmu masu son jin wa'azi kun ji wa'azi jama'a. Dan haka ya halatta amma ayi taka tsantsan. A kuma tuno nasoshin nan da ke magana akan irin girman musibar da ke karkashin gulma. Dan haka duk sanda ka je zaka yi kasance wato menene ake ciki kuma menene zai biyo baya. Allah ya tsare mu. Yanzu wata matsala da ta rage mana kamar yadda nace zamu bada wadataccen lokaci dan amsa tambayoyi ita ce matsala akan ko akwai wata hanya da zaka mu'amalanci mutumin da kaji yayi gulma da kai. Ka ji labarin wane ya gulma da kai yayi gulmar ka, ya zaka mu'amalance shi kai ma sai kai gulmar shi? To amma ya zaka yi? Shine nake so mu ji yaya salaf suke yi. A cikin littafin al-Azkar din nan dai al-Imam an-Nawawi daga karshe karshen littafin sai ya kawo cewa wa an al-Hasan al-Basri rahimahullah anna rajulan qala la Hasan al-Basri kuwa san cewa tabi'i ne a gidan manzon Allah aka rene shi domin kuwa shi baiwa ce ga mata Annabi mai suna Ummu Salama. Anna rajulan qala la, wani yazo yace da shi innaka tabtabu kana gulmata kai Hasan al-Basri. Fa qala fi Hasan al-Basri yace ma balagha qadruka indi an uhakkimaka fi hasanati, yace ai darajarka a wuri na bata kai raba ladana da kai ba, ma'ana in har ne gulmarka to za a ɗibi ladana an baka, dan haka darajarka bata kai in yi gulmarka ba har a ɗibi ladana a baka. Wannan magana mai take fa'idantar mana? Tana fa'idantar da mu akan abin da kaji a cikin asari. In mutum ya zo yace kai gulmar shi, kai ka san ba kai gulmar ba, me kamar al-Azkar? Akwai almajirin Imam an-Nawawi da na gaya muku jiya, ba almajirin Imam an-Nawawi ba, afwan, wani ne ya yi abinnan daga baya sharhin ainihin al-Azkar, domin shi gashi karni na goma ma ya rayu. Daga bayan al-Imam an-Nawawi da wajen shekara nawa? Da wajen shekara 600. Gashi nan al-Imam al-Allama Muhammad ibn Ali, Muhammad Ali, Muhammad ibn Muhammad Illan As-Siddiqi, shi yayi sharhin al-Azkar kuma yayi sharhin Riyadus Salihin. Gashi al-Futuhatur Rabbaniyya ala al-Azkar an-Nawawiyya. A cikin wannan mujalladi na uku na sharhin, bari ku ji wata magana da ya kawo. Bayan ya kawo wannan sai yace fihi tanbihun على ان الغيبه لا تصدر من كامل العقول. wannan magana ta Hasan al-Basri tana nuna mana cewa masu cikakken hankali ma ba sa gulma. Duk wanda kaga yayi gulma to akwai matsala a hankalin shi. lima fiha min tahkim al-khasm fi hasanat al-insan, saboda in kai gulma da shi kamar ka halatta mishi ya ci ladan ka kenan. Yanzu nan duk ma'aikacin gwamnatin da ya san cewa idan har ya sake yamari mai musu shara a ofis, ƙarshen wata za a bashi rabin albashin shi. Zai mare mai shara? Saboda ya san da ya mare shi to ya bashi rabin albashin shi kenan. Kenan ashe dukkanin wanda yake cikin taitayin shi da hankalin shi na musulunci ba zai yadda ya gulma wani ba, don ya san cewa za a ɗibi ladan shi a ba wancan din. Wa fi risala, sai ya ce a cikin ar-risala, a zahirin risala ta al-Imam Shafi'i, qila lil Hasan al-Basri, aka ce da Hasan al-Basri inna fulanan ightabak. To kun ji magana da nake son kawo, wani yayi gulmarka? Aka ce wa Hasan al-Basri. Kun ga anan ba waccan magana bace, wata ce aka sunta. Nan wani ne yazo ya ce wa Hasan al-Basri kana gulmata. Hasan al-Basri ya faɗi magana da na karanta, amma nan an zo an ce wa Hasan al-Basri ne wani yayi gulmarka. Fa ba'asa ilayhi tabaqa halawi, sai Imam al-Hasan al-Basri ya aika mishi da kafaki kafaki na sweet alewa, dauri dauri na alewa kafaki kafaki, don da haka suke yin ta haka kamar a jikin faifai. To shine tabaq, hawan hawa gashi nan kafaki kafaki na me na alewa. Wa qala, sai yace balaghani annaka ahdaita ilayya hasanatik, labari ya zo gare ni cewa ka ɗibi ladanka ka bani, tunda ka yi gulmata ka ɗibi ladanka ka bani. Fa kafa'atuka, shine na rama maka, ne maka alheri. annabi ya ce wanda aka yi wa alheri ya rama kadi biladanka ka bani shine na kawo alewa ni ma na rama maka da ita qala sheikh zakariya hadha min ahsani ta'di wal irshad ila tark al ghiba yace wannan na fadakar da mu kuma yana shiryar da mu ga barin gulma fa innahu nabbahu bidhalika ala annahu ahda ilayhi ahsana ma indahu Hassan Basri ya nuna wannan mutumin kadi da abu mafi daraja da kyau a wurinka ka bani shine ladanka ko mimma yanfa'u fil akhirah abinda zai amfanar da kai a lahira shi kadi ba ka bani fa kafa'ahu ala zalika min tayyibatid dunya shi kuma sai dubi abubuwan zaki na duniya sai biya shi da su wahiyal halwa sune alewa dan haka kaji in ka ji labarin an ce Allah gaba da malam wane ya gulmarka sai ka samu sweet sai ka aika mishi ko ice cream sai ka aika mishi shine kai mishi godiya kenan akan yadi biladan sallolin shi mai yawa na azhar ko la'asar ko hudubobin shi ko tafsirin shi ko karatun qur'anin shi yadi ba ya baka kai kuma sai ka aika mishi da sweet campo ina fata an gane jama'a kun ji na farko kenan na to a dama mana bayan an haƙake yace warwina an ibn al-mubarak rahimahullah nawu yace har wa yau daga abdullahi dan mubarak Allah ya ji kanshi kala yace law kuntu mughtaban ahadan da a ce zan yi gulmar wani a nan duniyar nan kowaye lagtabtu walidayya da uwata da ubana zan yi gulmar su da sai yin gulmar su li'annahuma ahqqu bi hasanati don su suka fi dacewa su ci ladana da sai in zauna in ta gulma uwata da ubana da in an ɗibi ladan su za a kaiwa kun ci shawarwari ne daga malaman salaf da ka ɗauka ka ba wani banza ya ci sallolinka kuma uwarka ta ci ita da ta yi wahalar yunkurin haihuwarka a naƙuda ko kuma ubanka da ya ta ce fa ne kuna cinye mishi kuɗi sai yake cewa wa inna ma kana walidahu ahqqu bi hasanatihi lintifa'ihi ma bi shi abin da yasa in ma har zai gulmai yace gwamnati da uwar shi ko uban shi saboda su amfana gwamnati su amfana da ladan wa fihi zajar wannan yana tsoratarwa anil ghiba daga gulma wa annaha tadurru fid dunya wal akhirah gulma tana cutarwa a duniya da lahira sannan wa tuhakkimul mughtab sannan gulma tana ainihin rugurguza wanda yake gulmar fi hasanati man ightabahu wato gulma tana fa'idantar da wanda aka yi gulmar da shi saboda zai ci ladar daki na wanda ya gulmar da shi jama'a kun ji waɗannan maganganu waɗanda daga cikin littafin al-azkar da kuma sharhul azkar ne na karanto mana su sai kuma wata matsala wadda take ita kuma ita ce ta ƙarshe insha Allahu ta'ala akan cewa to yanzu ya tabbata kai gulmar wani kuma ka ji wa'azozi da ayoyi da nasoshi da maganganun malaman farko cewa dai gulma babu kyau ko to kana so ka tuba ya za kai ka tuba ya ake tuba daga gulma jama'a mai wajiya kai gulma wani da yamma ko da daddare ko a mota ko ka tsika koshi kawai sai ka hau gulma wani misali babban malami al-imam an-nawawi a cikin littafin al-azkar yace babu kaffaratul ghiba wat tauba an minha ya ake kaffara ya baka Allah ya kankare maka waɗannan zanuban na gulmar ko kun fahimta jama'a domin kun san abin da nake so ku gane ladanka da aka diba aka bashi dan kai gulmar shi fa bai kankare maka zanuban ba kuma a wurin Allah nan an yi maka hisabi ne kai da shi tawarware amma kai da Allah ba zanubin nana wato ita gulman nan dai dan gwalolo ce lallai ne gulman nan abattan ba haka ba baka ba zaman lafiya a lahira domin abinda ake cewa anan yanzu an ɗibi ladaddakinka ne an bashi to wannan tsakaninka da shi kenan to shi kuma Allah da yace wala yaghtab ba'dukum ba'da to yaya za a yi da kuma haƙin Allah shine sai malai yace i'lam anna kullu man irtakaba ma'asiyatan lazimahu al-mubadara ila tauba minha wanda duk ya aikata wani laifi ya gaggawa tuba wat taubatu min huquqi llahi ta'ala tuba ko haƙi ne na Allah yushtaratu fiha thalathatu ashiya kafin Allah ya karbi tubanka sai ka bi matakai uku matakin farko an yi qul anil ma'siyati fil hal nan take ka tuba yanzu da ake wa'azin nan ka tuno ka taba gulmar wani karka ce sai an tashi daga wa'azin yanzu nan sai kace astaghfirullah shine an yuqla anil ma'asiya ya bar wannan laifi ma'ana yanzu nan ka bar wannan laifi sannan wa an yandama ala fi'liha sannan sai nadama wa an ya'zima alla ya'uda ilaiha kuma ya azmar cewa ba zai sake komawa ba wadannan irin maganganun sune mai ahlari ayyadi bo ya fassara mana ahlari domin mai ahlari mutaakhiri ne akan wannan daga bayan wannan yazo bayan wannan da wajen shekara 500 ma tsakanin su nawa yana sama da mai ahlari wadannan maganganun da malan ya kawo sharuɗa guda uku yana magana ne akan me akan tsakaninka da Allah kai wa Allah laifi don kai gulmar dan uwanka musulmi abu na farko ka bar laifin abu na biyu kai me ka ainihin yi nadama abu na uku kai alƙawarin ba za ka koma ba sai ce wattaubatu min huquqil adamiyina yushtaratu fiha hadhihi salasa idan haƙƙin ya tabo na dan adam to za ka yi waɗannan guda uku sannan warabi'un akwai na hudu wa huwa raddu zulma wa huwa raddu az-zulama ila sahibiha abubuwan da kai zaluncin sai kai marmaza sai ka mai da su zuwa ga wanda ka zalunta kuma ya kamata ku gano wani abu jama'a dadewar zalunci ba ta halattawa misali yanzu shekara ka 50 a duniya sai ka tuno cewa kana dan shekara 20 ka taba fatan wakishiyar babanka naira 10 har yanzu bata halatta ba bayan shekara 30 yanzu tana nan a cikin littafin Allah kuma an ce wa'azin na gyaran hali ne shi yasa ka ji ba a kabbara kowa jikin shi yayi la'asar ko insha'i ma saboda ko kun fahimta lallai ne kamar yadda wannan zuwa ga mai haƙƙin aw talabi afwihi anha ko kuma ka neme yafe maka wannan haƙƙin wal ibra' minha ka tabbatar ka kubuta fa yajibu ala al mughtab at tauba bi hadhihi al umur al arba'a dan haka duk wanda ya gulma dole ne ya tuba ta waɗannan tsari guda hudu li anna al ghibata haqqu adamiyyin domin gulma haƙi ne na dan adam wala budda min istihlalihi man yatabahu dole ne sai shi wanda ya gulma ya nemi cewa wana ka yafe mini sai malam ya ce wa hal yakfihi an yaqula qad tabtuka faj'al li fi hillin idan ka zo ka ce wani na taba gulmaka dan Allah ka yafe min shin yayi am la budda an yubayyana maktaba bihi ko ga dole sai ya fada gulmar wato kun sa abin da ba ni dariya wato kai da kai gulmar yanzu ka shiga uku shin wai malamai suka ce in ka ce wani na taba gulmaka ka yafe min ko kuma wani da Allah bana dai na samu zan tafi aikin haji to Allah duk abin da ke tsakanin mu a yafi juna ai ce wallahi ba komai Allah ya taya mu addu'a taya mu addu'a shin kai wannan dungun ya isar ko ko sai ka fadi asalin gulmar yace fihi wajhani malamai suna da fatwoyi guda biyu da ashabi Shafi'i al-Bajran Imam Shafi'i su kadai rahimahumullah ahaduhuma yushtaratu bayanuhu wasu malaman suka ce an yi sharadi sai ya bayyana sai ka faɗi kalmomin da jumlolin da harufan da kai amfani da su fa in abra'ahu min ghairi bayanihi lam yasiha waɗannan malaman suka ce in ya nemi ya yafe mai ba tare da yayi bayanin asalin gulmar ba suka ce bata inganta ba kama law abra'ahu ala malin majhulin kamar yadda da cewa zai ɗibar wa wani dukiyar da bai sani ba idan cewa na da Allah ka yafe min na taba daukar maka wasu ɗan kudi wallahi ce wallahi ba komai ya wuce waɗannan malaman suka ce a sai ka faɗa mishi kudin wani eh ka tuna 50,000 ɗinka da kai ta nema eh dama ni da dauke ta yace la ilaha illallah 50,000 din akan ta ne kaza wallahi to waɗannan malaman da suka yi magana akan irin wannan nau'in kun san na sha faɗa muku mazhabin Imam al-Bukhari kenan to haka a wajen gulma ma suka ce bata yi ba baka yafu ba sai ka faɗi abin da ka faɗa wasani nau'i na biyu na malamai sai suka ce me la yushtara ba dole bane ba a sharɗanta sai ka faɗi ba li'anna hadha mimma yutasabahu fihi sai suka ce saboda gulma tana daga cikin abin da ake yafe wa dan adam fa la yushtaratu ilmuhu ba a sharɗanta dole sai ya san me ka faɗi ba bi khilafil mali yace safanin dukiya amma barkaji abin da al-Imam an-Nawawi yace
والأول أظهر magana farko ita tafi karfi ita ce sai ka fada sawa na ran nan da ka wuce wallahi kana wucewa sai nan cin Allah dubai shi sai mun tafi kan shawar ku sai Allah duk sai ka kwatanta yadda kai dan ya san meye tsakanin ku da shi sai ce bi anna al insana qad yasmahu bil afwi an ghibatin duna ghaiba don akwai gulmar da zaka iya yafe wallahi wata ba zaka yafe ba kace to wato da naji diggari ana zagi na akan kaza dama kai ne eh to wallahi ban yafe ba to lallai sai ka fadi nau'in gulmar sai ce fa in kana sahibal ghaiba mayitan aw ghaiban faqad ta'azzara tahsilul bara'a minha to in ya mutu fa wanda kai gulmar ko kuma baya nan ya koma fatakwal da zama ko mai duguri ko akwaibam sai za ka yi kaga shi yasa nace abun matsala ne lakin qala al ulama sai malamai suka ce to irin wannan hali yambazi an yukfira al istighfara lahu sai shi wannan da ya gulmata shi tunda wani ya mutu kuma kun san matsala idan kana da zalunci da kaiwa mamaci kun san fitinar da ke ciki matsala ce sai ku roki Allah da nufi ka da gafara ban ran da za ku hadu ranar kuma ba gafara ita ce ba gafara a kiyama ba wanda zai yafe maka ko babanka ne ka zo ka ce wallahi baba na tuba zai ce ina sannolin ka din nan nake fatan adiba a bani dan in haye in na yafe maka lissafi zai kare mu ne ba a yafe a ranar kiyama ba wanda yake yafe wani haka in ya zan wanda ka zalunta matacce ne to wallahi alazimi matsala ce haka ce sai dai ka yawaita istighfari wa du'a da yi mishi addu'a wa yukfira min alhasanati sannan kai kuma ka yawaita kyawawan ayyuka me ye hikimar kyawawan ayyukan saboda in an je lahira Allah bai yafe ka ba shi kuma bai yafe ka ba in an zabtar kashi 30 bisa 100 na hasanatu dinka an bashi 70 sai su kai ka aljanna amma in ya zan yan kaɗan ne fa ko kuma sallolinka ne na farilla ba ka ƙara da wasu nafilfili haka ce to duk sallolin farillarka an ɗiba an bashi sai a koma ba ka da komai sai a ce to tafi wuta don haka sai ka yawaita ayyukan alheri sai ya ce wa'alam ka sani annahu yustahabbu li sahibi al-ghiba an yubri'ahu minha shi kuma wanda aka yi gulmar shari'a tana neman shi da in an neme ya yafe ya yafe wala yajibu alaihi zalika ko da yake ba dole bane amma shari'a na bashi wannan shawara zan yi mishi wannan nasiha لانه تبرع واسقاط حق domin wannan abu da zai yi aikin alheri ne ka yafe wa dan uwanka sannan kuma baka sauke wa dan uwanka wani nauyi ne fa kana ila khairatihi dan haka wannan zai kara mishi alheri ne walakin yustahabbu lahu istihbaban mutaakkidan al-ibrah sai dai ana matukar son ya yafe din amma ba inda ya yafe ba hakkin shi ne kenan yanzu in ka ce wani ka yafe mini yace san ban yafe ba sai ka ce je ka kai abin da zaka yi ai Allah ma ya gana tuba a ci gaba da lallaban shi hakkin shi ne ko kun fahimta jama'a yaya zaka yi akan irin wannan shine sai kai muwazaba in ba na manta ba al-Imam al-Ghazali a cikin Ihya'u yace in ka zo yau eh bai dauka ba sai ka ce to shikenan Allah ya ba mu alheri Allah ya yafe mana Allah ya yafe mana sai ka koma bayan kwana bakwai sai ka sake dawowa assalamu alaikum to ni ne dai dan uwan nan naka da ne gulmaka da Allah har yanzu dai ina roƙon arziki shi da muka ba mu wuri algunguni ta ba ka ba ka ba shikenan ba komai kana nan sai ka ji mahaifin shi ko mahaifiyar shi ta rasu sai ka sheko da gudu da likafani ka tafi kai ne gaba wajen haka kabari da sauransu ka ba ka ba ka ba ka ba ka ba ka kazo to Allah ya bada ladan hakuri Allah ya bada ladan hakuri Allah ya yafe mana muna fatan dai har yanzu dai muna nan muna roƙon arziki kai ta neman dalilai da za su sa har sai ya karbi wannan abu ko kun fahimta jama'a yawa sai malam yace li yukhallisa akahu almuslim min wabal hadhihi almusiba saboda ya kubutar da dan uwan shi daga bala'in da ke cikin wannan musifa wayfuza huwa bi'azim thawabi Allah ta'ala fi al'afi wa mahabbati Allah subhanahu wa ta'ala domin in yi haka shi zai samu rabo zai samu lada Allah zai bashi lada don me dan ya yafe wa dan uwan shi sannan kuma Allah zai so shi kuma Allah zai yafe mishi qala Allah ta'ala Allah yace wal kadhimina al ghayza wal 'afina 'anil nas
والله يحب المحسنين masu kame fushi da waɗanda suke yafe wa mutane waɗannan masu wannan siffar mutanen kirki ne kuma Allah na san mutanen kirki kaji kana yafe mishi ka zama mutumin kirki a wurin Allah kuma Allah na san ka ashe kaji yafewa za ta ga maka alheri ka yafe din shi yafi ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu to ba tare da ainihin wato tsawaitawa ba waɗannan sune sakonnin da muka iso mu isarwa ainihin jama'a kuma muna roƙon Allah madaukakin sarki Allah ya gafarta mana kuma Allah madaukakin sarki ya yafe mana Allah madaukakin sarki ya tsare mu daga afkawa cikin wannan mugun aikin da kuma ainihin makamantan su daga ƙarshe banda ainihin wannan waɗannan tafai da na faɗi jama'a akwai wani littafi wanda Sheikh Hussein Al-Awai shayi rubuta mai suna Al-Ghiba wa asaru hasayye fil mujtama'i al-islami gulma da mugun tasiri da muguwar barna da gulma take haifarwa a cikin ainihin al'umma ta musulunci wannan littafi gashi tare da fassarar shi na turanci nazo da shi saboda ƴan uwa waɗanda suka iya karatun boko waɗanda ko suke da rauni akan larabci duk kusan abubuwan da muka faɗi a wurin laccocin nan tun daga kasar na 1 na 2 da na 3 suna nan jimillance a cikin wannan littafi asalin shi da larabci ne amma gashi nan Darus Salam ainihin wato a International Islamic Publishing House Darubun Hazrin su suka ainihin buga wannan littafi shi na ainihin ana samun irin waɗannan littafai galibi wurin masu sai da littafai yanzu insha Allah ta'ala to yana da kyau ainihin a samu wannan littafi a karanta sannan akan sultan.org www.sultan.org zaka samu ainihin ire-iren waɗannan littafai da fiye da ƙari ma akan su sannan sai wannan littafi wanda Darus Salam ita ma ta babba'a shi gashi Al-Ghiba Backbiting and its Evil Effects on Muslim Society gashi nan Darus Salam ne suka yi gulma da muguwar barnar da take a cikin ainihin zamantakewar musulmi to lallai waɗannan littafai ya kamata a same su jama'a a karanta su a karantar da su da sauransu sannan daga ƙarshe jama'a kun san daga cikin bala'in da ya kai wannan muguwar ɗabi'ar ta yaɗu shine galibin mutane sun tashi sun ga iyayensu suna gulma ne kuma galibin mutane sun tashi suna gulma iyayensu ba su nuna musu wannan gulma ba ce don haka abubuwan da ake faɗi na kalmomin gulmar ma har ma sai mutane suna ganin ba ma gulma ba ce in ba don yanzu da muka ji abubuwan da shari'a ta faɗi ba to yanzu ina mafita game da ƴaƴanmu da ke tasowa shine kar mu sake mu bari muna yin gulma balle har ƴaƴanmu su tashi su ji muna yi na biyu in muka riski ƴaƴanmu suna gulma me mafita mu faɗakar da su amma faɗakarwar ba da duka ba ba a ba da tarbiyya ko tsoratarwa game da munkari ga yaro da duka ko da tsawa ku kiyaye wannan jama'a hadisi ya zo sahihi cikin muslim annabi ya ga agolan shi Umar yana cin abinci da mai da hannun hagu sai ya ce mishi a'a ci da hannunka na dama ya kai yaro sannan ka ambaci sunan Allah sannan ka ci gabanka da haka ake tarbiyyar yara Jabiru dan Abdullahi zuwa yayi daki kawai sai ya fado bai yi sallama ba manzo Allah bai ce fice a'a sai ya ce koma in ka koma ka ce assalamu alaikum idan na amsa sai kuma ka ce in shigo in nace maka eh sai ka shigo je ka kai haka yanzu sai ya fita ya sallama annabi kuma ya amsa sallama yace in shigo annabi yace eh sai annabi yace mishi haka ake yi haka ake tarbiyyar yara kun san abin da yasa hayaki na bid'a bai shiga kwakwalen yara ba ko da haka in ka ce za dan bid'a ne lokacin sai an kaura mai mali misali a'a amma waɗannan yara sabuwar kwakwalwa ce da su ko kun fahimta meme risala ya faɗi yace saboda tarbiyyar yaro yana ƙarami kamar zane ne akan dutse duba ka gani ko chok ka sa akan dutse zaka yi zane cikin gaggawa zai yi shi in zaka yi zane akan dutse karta zaka yi a hankali har ya zauna dan haka jama'a ƴaƴanmu kar su same mu muna gulma in kuma mu muka same su suna yi mu nuna musu cewa wane eh ai wannan maganar da kake yi ai ita ce gulma saboda haka kai kar ka sake yi ku kuma da ya zaunar da ku ya nemi ku irin wannan magana to ai wannan maganar da yake faɗi ita ce gulma yadda yake da laifi haka kuma kuke da laifi dan haka in kun ji wani daga cikin ku yana ba ku labarai irin wannan to kar ku sake sauraron shi ku nuna mishi cewa babu kyau jama'a mun gane wannan da kyau wato gyaran tunanin dan adam ko yana buƙatar a ɗauki lokaci. Amma ina da yakinin da za mu samar da ire-iren wannan tarbiyya a cikin gidajenmu, to nan gaba za a samu al'ummar da ba ta gulma. Misali, yaya manzon Allah ya mu'amalanci Aisha, gulmatai tawa ta kishiyarta, sai ce mata a kin yi gulmata, ki sa tsince ki yi sakuce, kalmar da kika faɗa ta kai in aka cuɗanyata da ruwan teku ta gurɓata ruwan teku. Shikenan, dan haka jama'a mu kiyaye waɗannan abubuwa. Za mu saurara a nan insha Allah ta'ala don mu ba da sarari domin yin tambayoyi waɗanda aka rubuto insha Allah ta'ala. Na'am. 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 To wannan yana daga cikin maganganun da wasu malaman suka faɗi akan cewa yayin da kai gulmarwa na ka ɓata mishi suna ko ka zubar mishi da mutunci, kaddara ya yafe maka. To amma damage da illar da gulmar ta yi mishi shine mai, yanzu yana yawo ne ana kallon shi mutumin banza, to akwai haƙƙi a kanka kai kuma ka dawo ka je ka ƙaryata kanka. Lokaci ne na gidan rediyo, yanzu sai ka tafi gidan rediyo ka ba su naira 2,500. A sa kaka ce jama'a wanda ya sani to ni din ne, wanda bai sani ba kuma ni ne wani, na kewaye tudun waɗannan kakab na zagi wani da wani, ina cewa kaza wallahi ƙarya nake jama'a, sai kuma na tuba Allah ya yafe ni, jama'a kuma ku min aikin gafara. Kenan, kaga yan gidan rediyo ma rabon su ya rantse. Yawwa, shine Allah ya kyauta. To wannan yake cewa shin ruwaito hadisai ta hanyar Maliku da ya ban shi a inda ya dace da Ibn Hazmi. Ta cikin wannan tambayar malamin ka karanta ta ko abin nan a lokacin kullum sai in gaya muku malaman makaranta na primary su suka iya karanta ɗan matsi-matsin rubutu. Wannan ya ce idan wajen yi ma wani nasiha akan wani abu da yake aikatawa mara kyau, sai ka ba shi misalin wani da ya iya bi wannan hanyar amma bai wanda ya bi wannan hanyar ko amma bai ci nasara ba, ba tare da ka ambaci sunan shi ba ko siffar shi, shin mutum ya ainihin kubuta daga gulma ya kubuta? Zaka iya misali akwai wani ma a angonmu da ya taba kaza, amma misalin ya zama kuma misali ne hai, misali ne na gaskiya dan kar kuma kai ƙarya. Kaga dangwalolan kenan. Sai akwai wani ma da ya taɓa yin irin waɗannan abubuwa ga shi ba tare da ka ambaci suna ba, babu laifi insha Allah. To wani kuma yana amfani da mu ne a matsayin nashi gidan rediyon, bai biya ko kwabo ba, wai ce ina roƙon ƴan uwa da ke wannan wurin wa'azi maza da mata, wanda na taɓa yin gulmarsa ya fi ni don Allah. Allah ya gafarta man amin ɗan uwanku a musulunci. To amma matsalar da makaranta daga nawawi ai akwai saura, sai ka zo ka faɗa, ka faɗi kanka, ka faɗi abin da ka faɗa a kansu. Allah ya yafe mu. Wani mutum ne gulma yana yaro, yanzu kuma ya gane cewa ba daidai bane, ba komai, ai yaro ba shi da littafi na rubutun alheri ko alherin zunubai, sai dai in yi alheri za a rubuta mai, da tasbihi yana yaro sai a rubuta mai, amma gulma da ya ba za a rubuta mishi ba. Allah ya kiyaye. Mata aure ta zo tana faɗa wa ƙawarta ko ƴar uwarta halin da suke ciki da mijinta, wanda waɗannan halaye za su fassara mijin mutumin banza ne, gulma ce, sai dai in tana faɗa mata ne da zimmar cewa ita ɗin nan za ta iya samun nata mijin, ta shaida mishi don ya zo ya wannan nasiha. Wato in hanya ce ta gyara a kan haka, babu laifi. A cikin karatu ya ce an gabatar da wasu abubuwan, ba sai ku yi haƙuri gaskiya don ko kuma ku rinka karanto min jama'a. Sai a'a ai da ma kai ma kai haka ne dan ka fadakar da shi yayi gulma da kai ya baka ladar da kin shi to ai ba so kake kace kuma to ka ci gaba ba ina nan da katan katan din alewa a'a wato kamar habaici ne kai mishi a fakaice ko ce wato gulmar da ka gan ka ci gaba da yin ga abin da zan rinka baka kai kuma kana bani sallolin ka misali da zakkarka sai Allah ya kyauta
Allah ya wato malam wannan yace wanda baka fahimci rubutun ba yake shin ruwaito hadisi ta hanyar Maliku da yaban shi inda ya dace ko Ibn Hazm kai bisa inda ya dace sannan kuma shi wannan mutumin kuma sai ya ishara sai ya zo ya nuna kuskuren sa a wani wuri dindin cewa gyara ne shin wannan zai samu sabai da magulma
ba gulma bace wato ai Ibn Hazm anan wurin yabo ya kan yaba yace isnadun fihi malikun kasham yace idan isnadi akwai maliku a ciki kamar hasken rana ne to amma kamar yadda nace inda Ibn Hazm yake kuskure yana israfi ne yana barna ne shine baji ne ya tabo shi bajin shi kan shi ai ba dan maliku bane tsakanin baji da Imam Malik wajen shekara 300 ce ko fiye da haka to domin kawai ka zo ka ce misali baji yayi wa Ibn Hazm laifi sai Ibn Hazm sai ya ce kula Imam Malik babu dalili akan haka to yakan yi haka ne dan ya kaskantar da su baji ba daidai bane dan haka babu malamin da ya taba cewa abin da Ibn Hazm yake yi daidai ne malamai ba su daidaita abin ba amma kuma ba sa condemning Ibn Hazm gaba ɗaya sai su ce a bashi uzuri saboda dan adam ne kowa akwai inda gazawar shi take bayyana wani bai da hakuri wani in ran shi ya baci bai san me ya kamata yayi wanda me zai je ya komo ba sai ya tagwalgwala komai ma ta fanjama ta fanjame to Ibn Hazm yakan yi haka wato abin da ya faru jama'a asali bari ku ji Ibn Hazm dan boko ne sociology ya karanta yana jin turanci yana jin latin yana jin greek dan boko ne sannan yarima ne dan sarki ne sai zan yana da kasaita sai ya zo yayi kuskure a masallaci sai malamai suka gyara mai sai ya zama embarrassed wato shi din nan yanzu kamar shi babban dan boko kamar shi ranka ya dade to amma sai karbi gyaran da ya karbi gyaran shine malan an shi ranka ya dade an shigo masallaci ba a zama sai an yi sallah nafila rak'a biyu take yadda masjid to shikenan ba komai sai daure ya tashi yayi wannan sai ya shigo masallaci bayan sallar la'asar sai ya bi waccan fatawa sai tashi sai nafila yana idawa kuma sai wani ya zo ya ce Allah ya kara ma martaba kuskure ne ba kyau ya ce a ran nan na ki kun ce in yi yau kuma na yi kun ce ba kyau sai suka ce eh haka abin yake sai ce ku nuna min wanda ya fi kowa iya fiqhu a garin nan sai na koyi fiqhun da ba za ku sake cin gyara na ba to kun ga malamai irin su Ibn al-Arabi irin su baji sun san shi a lokacin da yake typical bai san komai game da addini ba eh shekara shi uku sai dawo sai zama babban malami cikin shekara uku sai zan yayi karatun da ya shallake su da suka dade shekara 40 a malanta to sai zo yana maganganu sai ce da Allah ku rubu da shi yaushe karatun dan haka in yaje gano abin da basu gano ba gashi da kaifin hadda in ya gano abin da basu gano ba yazo ya faɗa sai ce ƙarya ne in ya tashi wani lokacin sai ce yana da hujjoji guda 29 duk sai ya kawo su daka sai biyo rikita su gaba daya sai aka watse daga makarantar su in aka zo yana karatu ana kabbara ane wasu baji dariya shine sai abin ya tayar musu da hankali ana cikin haka sai Ibn al-Arab ya dawo daga Iraq yaje ya samu Sunan Ibn Majah da Tirmidhi yazo ya samu Andalus tariki ce yanzu ba wanda ake saurare sai Ibn Hazm sai marmaza sai ce to a boye waɗannan littafan sai ce don wannan mutumin haka ma yanzu dan abin da ya haddace yana ba mu wahala in ya samu wannan takka ya haddace to matsala ta kalu to a wannan halin sai ya zama in yazo ya ce mas'alatu haka yake gabatar da littafin shi sai ya ce ga matsala idan mutum yake kaza 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 sai ce malaman fiqh sun kasu duk sai ya kawo maganganun su da hujjojin su sannan sai ya bi duk maganar da bai yarda da ita ba yayi kace kace da ita da haka ya rubuta littafin ba ruwan shi da kowa sunan littafin al-mujalla da suka karanta sai suka fara raddi sai ku dube shi shashasha ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza to da ya tashi sai ya canza salo sai ya ce to yanzu abin da za a yi bari ya zo ya sharhin littafin to a wurin sharhin nan ne ya tsabaci duk inda ya san sun faɗi bakan magana in ya zo sai ya kawo sai bakan magana wani lokacin sai ya ji Imam Malik ya ce ko Malikun me to sai baji ya ji kamar zai mutu shi kuma bai san haka ba Malik ko kun fahimta to da yake dan boko ne wani lokacin yana jin turanci har turanci yakan sa misali yakan sa alifun da kasra ma'ana alhamza da kasra sai ya sa dalun sai ya sa wawun sai ya sa taun idiot sai ya sa exclamation mark guda uku ko biyar idiot shine banza ko shege Ahmad Shakir da ya sharhin littafin da ya tahqiqin littafin kun gane Ahmad Shakir da yake bejin turanci da ya tahqiqin littafin in yazo daidai wannan kalmar sai ya ce hadhihi kalima ajamiyya sai wannan kwaranci ne ko kuma kuskure ne Ibn Hazm ne shine wannan lokacin sai in yi dariya a kasa sai in dan gyara haka sai in ce turanci ne dan yana jin turanci shi to ka san ƴan boko kuma sai da in gausa shine in ya larabci ya larabci shine sai ya rufe da cewa idiot to kaga misali wanda zai ce Imam Malik idiot ba ladabi amma ba wai asalin malikun yake hari ba kai da kake son maliku kai yake so ya bata wa rai to kuskure ne malamai gaba ɗaya ba su yarda da abin da yayi ba in kana son ganin adalcin da aka yi tsakanin Ibn Hazm da Baji da Ibn al-Arabi akan fadan su karanta littafin Sayru Alamin Nubala Imam Zahabi duk ya gama ya fadi kowanne kuskuren shi da abin da ya ja aka yi haka sai ce to shi wannan mutum Allah ne ya mishi baiwa a tsakanin su amma sun riga sun rena shi yanzu ta kan faru akwai ɗan boko suna nan da yawa yanzu suna can suna karatun musulunci da sun dawo sun bayyana a saha ta ilimi sai su fara faɗa da su da malamai ko kun fahimta saboda za a ce ai ɗan boko ne ko kuma a ce nan yake zauna fa nan ya zo yana alwala bai daidai ba wato su suna tuno me ya faru a baya amma shi kuma wancan ilimin da yake da shi na boko ya taimake shi da ya tafi zai arabiyyar nan da nan sai arabiyyar cikin sauki ta samu ko kun fahimta jama'a shi yasa yanzu International Islamic University da ke Malaysia ai ta kullo da wasu programs wanda dan boko ya daure ya je shekara guda ba shakka ƴan arabiyya sai sun jijjiga da shi in ya dawo yanzu da yawa akwai ƴan boko da ƴan Najeriya sun tafi can to yanzu nan da shekara biyu sai ka ji kai da ka san professor wani professor ne na English sai ka ji ya zo yana tafsiri yana nakadinka kuma sai ka ce ba professor turanci bane a ina shirin bana ya wuce da nada ya ji ya face shiri kai kuma kana nan arabiyyar taka ka zama mu'arrab Allah ya kiyaye eh na'am
dan gane da irin hirace-hiracen da mutane suke akan shugabannin su
na'am
ayyukan da suke na daidai da wanda ba daidai ba
shi ne
a sashi a cikin gulma
duk gulma ce ka zo ka zauna kana hirar ƴar aduwa ko na majisan ba ko ciya man ko wane ne ko wane ne me kake kake yi laifuffuka ne kake fadi gulma ce
to dan gane da hirar shugaban kasa malam ya ce
eh
yanzu yaya za a iya same shi tuba
mene
mutum ne gulman shugaban kasa
eh
yaya za a iya samu shugaban kasa
tuba appointment zai nema ita neman appointment kaga gobe ba zai kara ba wai ya zai tafi wurin shugaban kasa ya tuba sai ka tafi wurin chairman ɗinku ya kai ka wurin gwamna gwamna ya kai ka wurin shugaban kasa to kaji wai kaji gashi masu karatun jarida sun ce ka rubuta a jarida
to malam wannan
rubuta a jarida sai mai girman shugaban kasa nayi gulmaka nace kaza 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 eh
wanda yake cewa tunda ya fahimci kusan yanzu dukkanin wajejen da ake zaune
na'am
inda ake zama
eh.
Office ne ko makaranta ko ma ina ne gulma ake yi
eh.
Yanzu yaya mutum zai yi kenan
shi ne an faɗi yadda za ka yi sai ka tashi daga wurin ba an kabatar ba wannan ce idan mutum ya bayyana mishi na roke shi din amma sai ya kiyafewa to ya zan yi ai mun bayyana wannan ko na ji wasu malamai suna cewa ai shi kenan Allah ya yafe ni a kaji dai da magana take
malam ce a gaba ta biyar da kai bayani da nawa yake magana akan gulman da ta halarta to shi yana fahimtar cewa kenan in mutum ya zama mai bayyana sako ne kamar ya halarta a zauna a dandali ana zagin shi kenan
a rinka zagin shi saboda yana gulma
a saboda yana aikata laifukan
eh
a bayyani mutane sun san yanayi kenan ya halatta mu zauna muna hirin shi muna ta ga yacin gulu abu
okay a ta inda haja
okay
ko kun gane shi yana cewa yana fahimtar wannan gabar na nuna mutumin da ke bayyana sabo tunda wai shi ya bayyana fana mu ma mu taimake shi mu boosting mu kara bayyanawa ko kun fahimta a ba ruwanka da shi sai in munasaba ta kama wato asali kawai jama'a ku kiyaye abin duk da baka da alaka da shi ko baka da alaka da shi kawai shi kenan eh na'am 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 wato eh malami ne yake wa'azi yana fadin kazubu da yana da dalilai mu ko muna jefe guda muna ji sai dai mu ba mu yarda da waɗannan abubuwan da yake suka ba tare da dalilan shi ko to ya halatta mu zauna mu kuma muna tattauna maganganun da yake fadi waɗanda mai yiwa za su kai zuwa ga aibanta shi cewa ji magana kaza da ya fadi hadisin da ya kama bai tabbata ba ji magana kaza da ya fadi bayan nawa ma ya ce shirme ce gulman shi kuke yi me ma fita ku je ku same shi yadda za ku tuntube shi ku tattauna akan wannan na ba ta an gane na ta mayan mishi amma ita ƙaryar da kai fa tana nan shi ne jama'a Allah ya kyauta na tsewa
ma wanda yake idan wajen yi ba wani nasiha akan wani abu
na'am
yake aikatawa mara kyau
na'am
sai ka bashi misalin wani da ya bi wannan hanyar amma bai ci nasara ba ba tare da ka ambaci sunan shi wancan ko siffarsa ba shi mutum
ya karanta ta
yawa mutum
ya karanta
na'am wanda yake idan ya kasance mutum yana shugabanci sai aka kawo mishi gulmar wani shin ya halatta ya aika a kira wanda aka kawo gulman nashi sannan ya sa shi ya maimaita maganar a gaban wanda aka kira wannan ba zai zama cin fuska wannan ba
wato wani ya kawo maka gulma kai ne babba sai kai tunanin cewa wannan gulma ce ko sai ka fahimci gulma ce sai ka kira wanda aka yi gulmar tashi haka ne za ka yi haka amma in me in ka fahimci gulma ce amma ai mun gabatar a baya in ka fahimci nufi ne na gyara fa in kai haka kuma ai shi ka kunyata shi ka kyare mai baya kenan yanzu kadai abinda zai halatta maka ka kira wanda aka kawo magana akan shi shine in ka zargi mai kawo magana da cewa magulmaci ne za ka yi haka ne dan ka kure shi wannan ya zo kam salaf sukan yi haka yana nan a cikin wannan littafi al-azkar wannan abinda ka zo ka fadi din nan eh idan abin da ka faɗa ya kasance gulma ce to ka zama mai gulma idan abin da ka faɗi ƙarya ne ka zama fasiki wanne ka ɗauka sai ce a yafe mai ba zai kuma ba wato kenan tun farko da ya kawo labarin me ya kawo gulma ce ya kawo ko kuma ƙarya don haka ya zo yanzu ya faɗi maganar sai ya ce to shi kenan za a abin nan ba za a kira mutumin ka baka ba saboda haka Allah ya kyauta na'am
wannan yana ta maganar da ka kawo malam haƙƙaƙewa ɗin kan magana to waya zai bi wurin haƙƙaƙewa wato wurin tabbatar da gaskiyar ita maganar da kuma yanda zai fuskanci yanda aka kawo mai ita maganar
yau ayin haka ce kana mulkin jama'a ai kuma ya kamata kana da dabaru na iya gano maganar da aka faɗi gaskiya ce ko ba gaskiya ba mafi karancin dabara ita ce mai sa ido sai ka sa ido akan wanda aka kawo magana akan kai da komowar shi waɗanda da ba ka sa ido akan haka yaro ne kake da shi a office kana ɗaukan 10,000 ka bashi ya je ya yo maka kaza sai ka zo aka ce zan kai daɗe naira 3,000 ce fatar ke yin wannan abu amma shi kuma zai zo ya ce maka naira 10,000 to ran nan sai asirin shi ya tonu sai ya zo ya ce ai abin ma ya kai 10,015 a halin ga wani wanda ya san sirrin abu sai daga baya zai ce ran kai daɗe wannan 3,000 ne fa to yanzu ya ba ka yi sai kai kokarin faɗa shi da wani misali wanda ka amince wane eh kuje kaza amma ka sa min ido kaza a nawa za a siyo abu kaga ba ai muraqaba shi za a lura da shi bai san ana lura da shi ba dan makamantan haka dai mutumin da yake shugabanci yana da irin yan dabarbaru da wayo nashi wanda zai iya
wannan yake mallan yayi kamata mutum yayi
na'am
wajen ya hana mutane daga kawo mishi maganganu
na'am
da mada gulma ko jita-jita
ya danganta idan ya zama mutane sun maida kai daba ta kawo maka gulma kai tsaye sai ka ture su jiharar sai ka wanda ya sake kawo maka magana ka ture su in ku a sai in munasaba ce ta kama to sai ka zama kana da dabi'ar da an kawo magana sai ka karyata mutum shi da Allah wani eh ba ni san irin waɗannan maganganun ta shi ka tafi misali yana tambaya ne wace hanya zai bi ya hana mutane kawo mishi gulma ina fata an gane Allah ya kyauta na'am to ba za a ƙara waɗannan din
na'am wannan mutum ne aka daura masa aure da ƴan mata biyu a rana daya ya za ta kasance wurin shiga daki
a ya danganta ai kullun zaman aure zama ne na fahimta an ce rana daya ce aka daura mishi aure da ƴan mata biyu ne ko zawarawa biyu ko mata biyu ko uku ko hudu ko nan daya ne zaunar da su zai yi to kun ga dai yau aka daura auren nan gaba dayan ku eh dan haka wance zan fara ainihin zama a ɗakin ki kwana bakwai sannan in koma in yi wance kwana bakwai sannan kuma sai in ci gaba da raba kwanaki da gurgurda yadda muka yi yarjejeniya haka ta yi yaya kuke gani to gashi an ɗaura auren nan naku rana ɗaya sai wanta ta ce a'a ba komai ka zauna a ɗakin ta kwana bakwai ka dawo ɗaki na ya yi ko kuma sai ka yi amfani da abin da ya bayyana da yaushe aka ɗaura auren wance da fate wance kuma fa da azhar to ta fata ta zama ita ce ta farko domin da ka mutu lokacin ita za ta yi maka ta kaba waccan fa sai dai ce kuka ba ta kaba ashe kenan yanzu in kai amfani da wannan ma za ka iya samun mafaka a kan haka amma bari ku ji game da zamantakewar aure da rabon kwanaki shari'ar musulunci ta danka a hannunsu ne gaba ɗayansu da shi da su yayin da aka yi irin wannan ta kwana bakwai wannan ta kwana bakwai me zai biyo baya randa za ka koma ɗakin waccan a ci gaba da rabon kwanaki ko zama za ka yi ku yarjejeniya to kwana nawa za mu rinka rabon kwana ɗaya shi ne mafi karanci a wurin shari'a kwana huɗu shi ne mafi yawa a cikin shari'a wanne kuka zaɓa kwana ɗaya ko kwana biyu ko kwana uku ko kwana huɗu duk wanda suka zaɓa a ciki aka yi yarjejeniya ya halatta amma in aka yi saɓani fa wanda ta ce kwana ɗaya wanda ta ce biyu to an yi saɓani ko to anan ana da mafita guda biyu mafita ta ɗaya ita ce hukumul hakim yarfa'ul khilaf kai sai kai hukunci wanne ka zaɓa ya yi ba san zuciya ko kuma sai a koma al'aslu shi ne asali shi ne kwana ɗaiɗai ba dan an goyi wancan mai kwana ɗaiɗai ba a'a an yi saɓani to sai a koma ga asali sai a ce to shi kenan yanzu tunda kanku ya kasa haɗuwa a kan abu ɗaya to za mu ɗauki asali ko kuma ni a matsayina mai gidan na ɗauki kwana ɗaya ko kuma na ɗauki biyun ko kuma dukka saɓa musu ka ce ni kuma na ɗauki kwana uku Allah madaukakin sarki ya taimake mu ku karanta littafin Al-Mughni na Al-Imam Ibn Qudama Al-Hanbali Allah ya gafarta mu
mallan wannan sun rubuto cewa da Allah ya kai su addu'a wai mace ce da mijinta kwana 20 ba a ganta ba
to Allah ya kiyaye Allah ya sa a ganta o wata mace ce ta bace kwana 20 ba a ganta ba gaskiya saboda Allah ina ganin dama na so in samu wata munasaba da zan yi magana a nan garin jama'a asalin magana gaskiya na so ne ma in yi amfani da ƴan jaridu domin maganar ta yadu wato gaskiya saboda Allah jama'a daga watanni uku akwai rahotanni